أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ranar Juma'a a yau 5 ga watan Sha'ban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1431, wanda kuma yazo daidai da 16 ga watan 7 miladiya ta 2010. A wannan majalisi namu mai albarka na mako-mako, inda muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda a yau za mu karkare tafsirin suratul Naba. Amma ya ce sa’alu, za mu tashi daga kan aya ta 31 ne, ta 31. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna lil-muttaqina mafaza. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا من دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من واستقاقا حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
Kamar yadda muka faɗa a farkon wannan sura, suratul Naba, tana magana akan batun tashin alkiyama, wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi ta shan fama da kafirai akan su, yadda akwai ranar tashi daga kaburbura zuwa ga hisabi, sannan akwai aljanna akwai wuta, wanda da dama daga cikin kafirai suka ja da shi, musamman mushrikai waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba, suka yi jayayya da shi akan wannan, suka rika sassaba wa junansu wajen me za su kirawo Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, dangane da irin batutuwan da yake zo musu da su na cewa akwai ranar alkiyama. To bayan Allah madaukakin sarki ya zano hujjoji waɗanda ɗan adam ya kan iya ya gansu, kuma dukkaninsu suna tabbatar da cewa Allah mai iko ne ya tashi mutane bayan mutuwarsu. Bayan Ubangiji ya jero waɗannan hujjoji, sannan kuma ya tabbatar musu da cewa inna yawmal fasli kana miqata, ranar alkiyaman nan kawai lokacinta ake jira, amma maganar za ta zo ko ba za ta zo ba an wuce wannan. Alkur'ani ya kawo hujjoji tabbatattu ƙarfafa waɗanda suke nuna akwai alkiyama, illa iyaka kawai magana ce ta lokaci, idan lokacin ya yi to ko sun so ko ba su so ba, ko sun shirya ko ba su shirya ba, za ta zo. Idan ta zo kuma za a ga alamominta waɗanda suke nuna yanzu babu shakka duniyar ba irin wacce dan adam yake rayuwa bace a cikin ta da ta fara samun canji yau bai yunfaku fi suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa fa kanat abwaba wa sayyaratil jibal fa kanat taraba ubangiji zai canza wasu halittu ko wasu abubuwa da dan adam ya saba gani a doran kasa ubangiji ya caccanza su wanda wannan canjin yana nuna cewa to alkiyama ta yi a bude sama a tafiyar da duwar wasu to kuma sai ubangiji madaukakin sarki ya bujiro mana ranar alkiyama da irin abin da zai wakana a wannan ranar da yadda mutane za su kasu gida biyu da akwai ɗan wuta wanda su Allah ya fara maganar saboda surar ai tana magana ne akan waɗanda suke ja da ranar alkiyama don haka sai aka fara batun ɗan wuta ɗin inda jahannama kanat mifada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba ubangiji ya faɗi irin salon azabar da za su samu da za a yi musu a cikin wannan la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa bassaqa jazaa'a wufaqa ubangiji ya faɗi laifin da suka yi suka cancanci wannan azabar innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba sannan ubangiji ya faɗi yadda yake tattara bayanansa ba kamar yadda dan adam yake tattara nashi bane shi babu wani abin da yake fita da karkashin iliminsa ko kudurarsa ko sanarsa wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba wajin ce fazuqu falan nazidakum illa azaba to daga nan sai kuma ubangiji a bisa yadda tsarin alqur'ani yake tafiya idan aka ciza sai a hura idan aka faɗa azaba sai kuma a faɗi rahama idan aka tsoratar sai kuma a kawo abin da zai sanya bushara da farin ciki a zuciyar waɗanda suka cancanci haka sai yace inna lil muttaqina mafaza lalle masu tsoron Allah suna da wani babban rabo hada'iqa wa a'naba su ne gidajen gonaki wa a'naba da ƴaƴan itatuwa na inabi wa kawa'iba atraba wa kawa'iba da ƴan mata waɗanda nonunan su basu zube ba atraban tsare kun juna wa ka'san dihaqa da cikakkun kofuna na giya la yasma'una fiha lahwan wala kizzaba ba sa jin yasasshiyar magana ko maganar banza dangane da wannan giya wala kizzaba ko kuma ƙaryata juna jaza'an min rabbika ata'an hisaba sakamako ne daga ubangijinka ata'an kyauta ce hisaba wacce take cikakkiya ko kyauta ce wacce take lissafafiya rabbi samawati wal ardi ubangijin sammai wal ardi da ƙasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakankanin su ar-rahmani shine Allah mai rahama la yamlikuna minhu khitaba ba su da ikon yin magana gare shi yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu ranar da ruhu wato zai tsaya wal mala'ikatu saffan da mala'iku sahu sahu la yatakallamuna ba sa iya magana illa man azina lahu ar-rahmanu sai wanda Allah bai rahama yayi masa izini wa qala sawaba kuma ya faɗi maganar da take daidai zalika yawmul haqq wannan rana ce ko wannan yini ne tabbatacce فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا wanda yaga dama sai ya riki makoma zuwa ga ubangijinsa inna anzarnakum azaban qariba lalle mu mun gargade ku wata azaba ta kurkusa yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadah ranar da mutum zai ga abinda hannayensa suka gabatar da ayyuka wa yaqulu alkafiru kuma kafiri zai ce ya laitani kuntu turaba ya kai tona ina ma na zamo turbaya ubangiji yace inna lil muttaqina mafaza lalle masu tsoron Allah suna da babban rabo mafazan ko dai ya zama ana nufin masdar ne mimi wato inna lil muttaqina mafazan ay fawzan azima suna da babban rabo ko kuma mafazan ana nufin makalin fawz suna da marabauta gurin da za su rabauta gurin da za su samu abin da suke nema gurin da za su samu abin da suke sha'awa na alkhairi shine mafazan wato ita ce aljanna ko kuma suna da wato abin wato babban rabo shine fawzan wannan mafazan din za ta dauki ma'anar masdar mimi ya zama mafazan bi ma'ana fawzan za kuma ta dauki ma'anar ismul makan ay makanan fawzi wa laylil matlubi wa laylil khairi za ku samu abin da suke so abin da suke fata na alkhairi ubangiji ya sifanta su da almuttaquna dan ya nuna cewa wannan taqawar ita ce ta sa suka samu wannan babban alkhairi taqawa kuma ita ce biyayya ga Allah madaukakin sarki da kiyaye dokokinsa da imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da bin tafarkinsa da aiki da umarninsa da haluwa daga abubuwan da ya hana wannan ita ce taqawa taqawa mutum ya sanya garkuwa ya sa shamaki tsakaninsa daga fadawa cikin hushin Allah to waɗannan sun samu babban rabo saboda sun sanya garkuwa tsakaninsu da hushin Allah sun kaurecewa dukkan abin da Allah ya hana suna guje masa suna kuma aikata abin da Allah madaukakin sarki yayi horo da shi sabanin waɗanda ubangiji yayi maganar su a baya wato at-tagina masu dagawa da shishigi ubangiji sai ya faɗi menene mafazan din wato wanene marabauta din ko kuma babban rabo din menene shi hada'iqa wannan wani bangare ne na rabon da za su samu ubangiji ya faɗa badalu ba'dhin min kullin ubangiji ya faɗi mafazan babban rabo din nan shine aljanna da dukkan abin da yake cikin ta na kayayyakin dadi da abin da zai faranta rai da abin da dan adam yake sha'awa wannan shine mafazan din to shine ubangiji sai ya faɗi wani bangare na mafazan din shine hada'iqa wato gidajen gonaki alhadiqa shine gidan gona duk sanda aka ce gidan gona to kasan wani guri ne killatacce da aka zagaye shi da garu aka zagaye shi da katanga kuma aka yi shuke-shuke na kayan marmari da abin da rai yake so da kuma abin da yake sha'awar gani kamar fulawoyi da furanni wato wannan ita ce hadika a larabci ba a kiran guri hadika sai in ya zama katangagge ne killatacce ne to kuma da galibi dan adam yakan yi wannan idan ya mai da gurin shakatawarsa gurin hodewarsa gurin wato ya wataya ya yi walwala ranar zai killace guri ya yi shuke-shuke na abubuwan da yake da sha'awa sannan kuma ya sanya wato abubuwan da za su faranta masa rai idan ya kalle su na fulawoyi da furanni da wasu 'yan shuke-shuke masu jan hankali sai ubangiji ya ce inna lil muttaqina mafazan hada'iqa suna da waɗannan gonaki wato gidajen gonaki ba ma gidan gona ɗaya ba suna da gidajen gonaki gidajen gonaki din nan suna kawai suka hada da gidajen gonaki na duniya amma abinda yake ciki wannan babu wanda zai iya hararo ko ya tsarka wato zuciyarsa ta gaya masa hakikanin abinda suke cikin gonakin nan sai ya je ya ji Allah madaukakin sarki yake cewa wala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun babu wata rai da ta san abin da aka koye musu na jin daɗi na farin ciki sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa to hada'iq guri ne wanda yake gidan gona ne wanda ya kunshi itatuwa wato shuke-shuke na kayan marmari kayan ciye-ciye kayan cantacce da lashe-lashe da tsotse-tsotse sannan kuma har ila ya kunshi a wasu abin nan shuke-shuken da ba ci ake yi ba amma kuma dan adam na sanya gansu a gabansa dan ganinsu kawai shi kansa suna yana kara masa annashawa da farin ciki a zuciya kamar furanni da muka faɗa fulawoyi furanni da ake shukawa to duk wannan hada'iq din ya kunsa to sai ubangiji ya kuma faɗi a'naban din nan duk wani abu ne na cikin hada'iq din ita gidan gona din ai ta kunshi wato wannan gidan gona din ya kunshi inabi din to amma sai aka ware shi aka ambace shi saboda matsayinsa da dadinsa da ɗanɗanansa da yadda wato yake da kyau ko a ido ma ubangiji sai ya ambace shi domin nuna maka girman matsayinsa da kuma yadda rai take sansa gashi nan ana sha'awar ina bin amma yafi karfin mu ba za mu iya ci ba sai dai mutum ya je umara kafin a dawo da shi ko ya taba shi kawo a dar kuso shi ya samu ya dan laka to wannan na duniya kenan na lahira wannan ba a magana wa a'naban kaga anan sai aka faɗi inabin kansa ba a ce itatuwan inabi ba duk da cewa inabi ɗin da ishe ne bishiya ce take tashi amma sai aka faɗi ƴaƴan itatuwan dan saboda galibi ba za ka shuka inabi ba dan kawai kaga itacen kamar yadda ka zo ka shuka mangwaro dan ka riƙa ganin ya wato itacen mangwaron kawai a kakan shuka da buƙatar da ƴaƴa ka ciri ƴaƴan ka amfana da shi sannan ka sha inuwarsa ga ƴaƴa ga inuwa haka ka fi so saboda a ce ga shi nan baya ƴaƴa za ka ji cewa akwai tawaya to ubangiji sai bai faɗi itacen ba ma sai ya faɗi ƴaƴan dan ya nuna maka cewa ita itaciyar aljanna har ko da yaushe ɗauke take da waɗannan ƴaƴan ba wasu lokuta bane ake samun ƴaƴan wani lokaci ba a samu a ko da wani lokaci cike take fal da waɗannan ƴaƴan shi yasa ba a ba faɗi itacen ba sai aka faɗi ƴaƴan domin ai ba a samun ƴaƴan sai da itacen amma ana iya a samu itacen babu ƴaƴan kuma ƴaƴan su ne babban makasudi shi yasa sai aka sai alqur'ani sai ya ambace su bai ma ambace itatuwa bai ce asjaran a'nab ba sai ya ce a'naban din kawai wanda su ne samarat din wanda kuma wannan ita ce babbar buƙatar ka kai idan ka ga wannan itacen shi ne ka ga ƴaƴan da yake ɗauke da shi ka shira ka tsotsa ka tanɗa sannan ce waka wa'iba atraba ka ga ya faɗi a baya ya faɗi hada'is wanda a ciki akwai abinda ido yake so ya gani ya yi farin ciki akwai abinda baki yake so ya ɗanɗana ya ji daɗinsa ya ji garɗinsa a bakinsa su ne wa anaban sai kuma ya faɗi kawa'iba abinda jiki shi kuma yake so ya ji daɗinsa wato an haɗa maka dukkan wani nau'i na jin daɗi sawa'un daɗin da zaka gani da ido ka ji shi ko daɗin da zaka ɗanɗana da baki ka ji shi ko kuma daɗin da zaka ji yana ratsa jikinka shi ne wa kawa'iba ɗin da Ubangiji ya faɗa kaga ya haɗo maka nau'ukan daɗi daban-daban wa kawa'ib jam'u ka'ib ka'ib ita ce budurwa yarinya wacce bata wuce shekara 15 16 ba wacce nonon ta bai zube ba galibi mace in ta yi aure ta haihu girma ya zo mata nonon ta yana zubewa to dan Ubangiji ya nuna maka cewa su ƴan matan aljanna ba irin waɗannan bane waɗanda nonon su yake zubewa a kawa'ib ne nonon su a tsaitsaye yake ko da yaushe kamar yadda Allah yake cewa inna ansha'nahunna insha'a faja'allahunna abkaran uraban atraba li ashabil yamin mun yi musu halitta mun kage halitta su kaga ta musamman faja'allahunna abkaran muka sanya su budurwai ne uraban atraba sannan muka sanya su masu san mazajensu ne sannan atraban tsarikun juna ne shi ne nan Ubangiji ya sake maimaita wannan ni'ima din wa kawa'iba da ƴan mata asraban wanda suke tsarikun juna wato wanda shekarunsu ɗaya wata ba ta fi wata ba malamai suka ce yana daga cikin hikimar a sanya masa su asraban domin ya ji yana son su duka su iri ɗaya kada ma ya ji zuciyarsa ta fi son wacce ba waccan ba yaga kowacce ce daga cikinsu yana jin wannan son tare da shi don ba a buƙatar wani abu da zai ɗan tsosa zuciyar ɗan aljanna ɗan aljanna shi ne cikakken ɗan gata ba a buƙatar wani abu ya tsosa zuciyarsa yau a ce an sa su wato ba tsare kun juna ba wata babba wata ƙarama wata kaza to sai ka ji wata in ta zo ba ita kake so ba ranka ya ɗan tsosa duk da cewa za ka samu wata kake so lahun fiya ma ya sha'un to amma dai ai a wannan lokacin ka ji an ka wani abin da ba shi kake so ba ya zo gurinka to sai aka sanya su ta yadda zuciyarka za ta daidaita wajen wato a buƙatuwa zuwa gare su dukansu atraban jam'u ne na tir tir kuma daga turab ne malamai suka ce an kirawo su atraban wato an ɗauko kalmar an ciro ta daga kalmar turab saboda kamar a yi maka ishara da cewa kai ka ce lokaci ɗaya suka faɗo ƙasa daga cikin mahaifiyarsu wato saboda kasancewarsu shekarunsu ɗaya tsarikun juna ne sai ka ce lokaci ɗaya da aka haife su suka faɗo akan ƙasa, sai sa aka kira wasu wato da wannan kalma asraf, kuma suka ce asraf an kira su da wannan kalma saboda galibi waɗanda suke tsare kun juna tare suke wasan ƙasa, tare suke yin wasan ƙasa, saboda aka kira wasu asraf, wato tsare kun juna ne waɗanda inda a ce guri ne da ake wasanni tare za su yi wasa. Sannan Ubangiji ya faɗi wata ni'imar wa ka'san dihaqa, ka'san ita ce gidauniya ko kofi na giya, kofi na giya dihaqan wanda yake cike da giya. Kuma malamai sun yi sabani wajen wato fassara kalmar dihaq, tace dihaq ana nufin giya da take tatacciya wato safiya, gora ko kuma kofi na giya cikakke kuma tatacciyar giya lafiyayya, wacce duk wani sifa da za ka yi mata ba za ka iya sifanta ta ba. Abu Nuwas ya shahara da sifanta giya, inda yake cewa a waƙarsa da yake cewa da anka launi fa inna al-lawma igra'u wa dawini billati kanat hiya ad-da'u safra'u la tanzilu al-ahzanu tahataha wa in massaha hajarun massatuhu sarra'u raqqat 'ala al-ma'i hatta la yulaimuha laqafatan wajafa 'an shaklaha al-ma'u qarshayti li tilka abki wa la abki li manzilatin kanat tahillu biha hindun wa asma'u. To kaga shi dan duniya giyar duniya yake nema, yake cewa da anka launi fa inna al-lawma igra'u, wato yana ga abokinsa da yake yawan zargin sa, yana matsa masa akan ya daina shan giya, yace ka daina matsa mun, ni matsa mun nan da kake kamar zuga da kake, wato matsawar da wa'azi da fadakarwar da jan kunni ne zuga ne a guda, wadawi ne billati kanat yadda'u, ka bani maganin da shi kai kake ganin shi da cutar, wato ka bani giya da kake ga cuta ce ni a guda ita ce magani. To a cikin sifanta giyar da yake ki tarakkat anil ma'i, wato idan ka kalle ta a cikin goranta ka kalli ruwa sai ka ganshi ya yi kauri kitabir akan giya, wato giyar ta fi shi shara-shara wato da abin nan, amma shi ruwa in ka dube shi a kanta sai ka ga ya yi kauri, raqqat 'alal ma'i hatta la yulaimuha laqafatan, wato sai ka ga kamar wato giyar in ana zuba ta kamar iska kawai ake turawa, wajaba an shaklaha al-ma'u, in ka kalli ruwa sai ka ga wannan ai yayi kauri ya zama kuru a kanta. Yake cewa safra, wato rawaya ce, la tanzilu al-ahzanu sahataha, duk inda take to ba bakin ciki a gurin, duk inda za ta sauka to bakin ciki kuma zai bankwana da gurin, ba ta haduwa. Wa in massaha hajarun massatu sarra'u, ko dutse ne zai taba ta, ko akan dutse za ta zuba sai dutsen nan ya ji daɗi a jikinsa, sai ya yi farin ciki. To shi ne a cikin a ƙarshen waƙar yake cewa li tilka abki wa la abki li manzilatin kanat tahillu biha hindul asma'u, yace ni wannan giyar ita za ta sami kuka, rashin giyar nan shi zai sami kuka, ba rashin ganin hindu ko asma'u ba, ni wannan ba shi ya dame ni ba, ma'ana ba mata suka dame ni ba, ni giya ce ta dame ni. To da yadda Abu Nuwas zai kisa sifanta giya, wato bai kai ko kaɗan yadda Al-Qur'ani ya sifanta giyar 'yan aljanna ba, ya ce wa ka'san da gidauniya ko kofi na giya dihaqan cikakke. Wannan fassara ta biyu da aka yi wa kalmar dihaq, akwai kalmar safiya wato tatacciya garai-garai, sannan kuma aka fassara dihaq har ilahu da cikakkiya, wato kofin cikakke ne, domin a galibi waɗanda suke raba giya a majalisin 'yan giya to ba a cika ma kofin, sai a ɗan zuba maka ɗirus sai a ƙyale ta haka, in an jima ka ne ma sai a ɗan 'yan maka kaɗan, wanda da za a cika wa mashayin kofin da ya fi so. To shi ɗan aljanna tun karan farko ma cika masa za a yi, ba za a ba shi irin wannan ɗan ɗirusin ba, irin da hanau gara man nau'in nan. To shi yasa aka sifanta ta da dihaq, wasu suka ce dihaq ana nufin mutatabi'at, wato wanda akana canjewa kace a karo ran da nan a gurguje za a karo babu magana ce ta kare ko ya ishe ka haka nan ko ka yi tatil ka saba shure shure kana amai a'a wannan iya san ka iya sha'awar ka zaka yi ta sha babu matsala kuma sannan tana da a ajiye an tanade ta a shirye duk sanda ka miƙa kofi kawai za a cika maka shi tatil makil ka sha a barka sai Allah kuma ya sake ci gaba da sifar ta ce la yasma'una fiha ba ta jin lagwan ya tashiyar magana wato maganar banza magana marar ma'ana a cikinta wato a lokacin da suke shanta ko lokacin da suka sha sabarin giyar duniya da idan mashaya suka sha giya to a lokacin kuma za ka yi ta jin surutu da sumbatu da maganganun banza da su ci burutu abinda yake faɗa ba shi da kan gado ba shi da ma'ana sai inda yawo ba ta da yake sauka ba ya rinka ba da wani labari na shirme wanda ƙaramin yaro ba zai iya irinsa ba saboda ta tafiyar da hankalin gaba ɗaya to ita giyar duniya ba giyar lahira ba haka take ba la yasma'una fiha lagwan ba ta jin ya tashiyar magana dan sun sha ta fiha ay min ajliha dan sun sha ta ba za su ji ya tashiyar magana ba walakin zaba ko kuma karerai wato ba za su rika maganganu suna ƙarya ko suna ƙaryata juna ba za su zama mutane suna cikin hayyacinsu a nutsuwarsu za su yi magana ta cikakkun mutane kamar yadda Allah ce la lagu fiha wala ta'sib babu ya tashiyar magana a cikin giya babu kuma ta'sib wato zulubi laifi babu wannan akwai wata waya nan tana surutu fassara ta biyu la yasma'una fiha wannan zamirin yana komawa zuwa ga aljanna da ubangiji ya ambace ta mafazan hada'iqa wa anama wato yana komawa zuwa ga hada'iqa din gidajen gonan da aka ambata a baya wato malamai sun bayar da zamirin fiha zuwa ga hada'iqa wato a cikin wannan gonaki gidajen gonakin ba za ka ji hasashiyar magana ba ba za ka ji ƙaryata juna ba ubangiji ya ce jaza'a min rabbika sakamako ne daga ubangijinka wato wannan abin wannan abin da aka ambata da ni'imomi da Allah zai yi wa waɗanda suke masu takawa sakamako ne daga ubangijinka Allah ya ce min rabbika bai ce min rabbihim ba duk daga can an ambaci inna lil muttaqina aina sai ya ce jaza'a min rabbihim amma sai aka kawo da mirin annabi sallallahu alaihi wasallam da za a bin rabbika ya rasulullah wannan dan a nuna matsayin manzo sallallahu alaihi wasallama a nuna kai mumini mai tsoron Allah wannan sakamakon da suka samu saboda wata rahama ta manzo sallallahu alaihi wasallama da ya zo da ita ne da bai zo duniya ba da sakon da ya zo da shi to ba za ka san ma bai yi ta tsawa din ba ballantana har ka bi ta kanta har ka samu kanka tsindin cikin wannan ni'ima don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine sila shine wasilar da ka sa ka san Allah ka san abin da yake so ka aiwatar ka san abin da baya so ka ne santa har ka samu kanka cikin wannan ni'ima don haka ke sa ubangiji sai ibrazin zamirin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama domin a darajta shi a karrama shi a nuna maka matsayinsa kai mai karatu sannan sai a ba'an wata kyauta shi aba'an kitaba wata kyauta ce wacce take alistafi an kirawo ta kyauta domin a nuna maka cewa aikinka duk da cewa sababi ne amma ba shi ya sa ka cancanci lalle ubangiji ya yi maka wannan kakayya ba duk da cewa aikinka sababi ne aikin ya taimaka wajen ka samu wannan sakamako amma fa kakka zaci cewa wai wannan sakamako din dan ka cancance shi ne ya zama tilas Allah ya maka babu abinda za ka yi ka biya Allah ballantana har ka bi shi bashin wani sakamako ni'imomin da ya kwararo maka da yawa ba su suka da yake bin ka da yawa ba za ka iya bin sa biyan sa ba ko da shekara nawa za ka yi ko tun ka bar duniya har a dade kasa kana bautar Allah ba za ka biya shi ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomin da ya maka ba. Don haka duk abin da za ka samu a aljanna to kyauta ce, falala ce ta Ubangiji. Shi yasa Ubangiji ya kira shi Ata, kyauta ce. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa sahabbansa ya ce, lan yudkhila ahadan minkum aljannata amalan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljanna, babu ɗaya daga cikinku wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna. Sahabbai suka ce, wala anta ya rasulullah, har kai ma ya ma'aikin Allah, ma'ana aikin da kake yi ba zai shigar da kai aljanna ba. Annabi ya ce, wala ana, har ni ma, illa an yataghabbadani Allah bi rahmati, sai dai idan Ubangiji na ya lullube ni da rahmati. Kaga idan har manzo sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa ya faɗi wannan magana, ya ce har shi kansa aikinsa ba zai shigar da shi aljanna ba, to waye kuma zai bi ƙirji ya ce ya yi wa Allah aikin da sai dai ba Allah ba shi? Kamar yadda wasu ke yi wa Allah rashin kunya irin wannan, su ce su aikin su ma da suka yi sai dai a yi musu cikin, amma sun biya, don haka aljanna ba za ta biya su ba. Duk abin da Allah zai ba su aljanna ba zai biya su ba. To kaga wannan yi wa Allah gatsali ne da rashin kunya. Ran da Ubangiji ya ji kime wannan magana zai san wane ne Allah, zai san wace irin magana yake faɗa. A nan mu bayi sai dai mu masa wa'azi, mu yi masa gargaɗi, wataƙila ma in mun faɗa masa ya zage mu. Amma a ranar, a waccan ranar ba magana a maka gargaɗi, wacce za ta yi maka gargaɗi wutar jahannama, shi Allah ya tsare mu. Saboda haka Ubangiji ya kira wannan Ata'a, wato kyauta ce, sannan ce hisaban. Hisaban ko dai ya zama daga hasaba ya subu, hisaban ya zama masdar ne na hasaba ya subu, hasaba bi fathi dini fi madihi da kuma dammuha fi mudari'ihi. Hasaba ya subu hisaban bi ma'anar al'aj, wato kyauta ce wacce take a lissafi ayyukan da kai Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha, wanda duk zai zo da aiki na ƙwarai to Ubangiji zai linka masa sakamakon wannan aiki ɗaya, ya linka masa goma. Kaga abin al-lissafa, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Kaga Ubangiji ya ce wanda suke ciyarwa fi sabilillahi, suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillahi, kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil, kamar wata ƙwaya ce da ta fitar da zarzarniya bakwai, fi kulli sunbulatin mi'atu habba, kowace zarzarniya na ɗauke da ƙwaya 700. Kaga kenan aiki ɗaya Ubangiji yana ruɓanya shi sau goma goma har sau 700. Sannan wallahu yudha'ifu liman yasha, shi ne ila da'afin kathira, kamar yadda ya zo a wani hadisi, Ubangiji na iya ruɓanya maka sama da haka, wato Ubangiji ya maka lissafi. Ya ce, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha, sai kuma masalul ladina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Kaga ana an lissafa maka, saboda haka za ka samu sakamako gwargwadon aikinka. Inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiha, uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha, faman wajada khayran falyahmadillah waman wajada duna dhalika fala yalumanna illa nafsahu. Daka aikin ka Ubangiji yana lissafawa, ya sa masu lissafawa yana suna lissafa, kamar yadda ya faɗa a ayatu kullu shay'in ahsaynahu kitaba, komai mun ƙididdige shi a rubuce. Zaka gwargwadon aikin ka, gwargwadon abin da zaka samu na sakamako, wannan shi ne lissafin da Ubangiji yake faɗa. Wannan lissafin zai yiwu ya bada ba tare da lissafin ba, kamar yadda yake cewa inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Zaka wasu malamai suka fassara hisaban da cewa wato masdar ne da aka samo shi daga ahsabahu yahsabuhu hisaban, wato ya bashi hatta qala hasbi, an bashi da yawa, an bashi da yawa har ya rika cewa ya isa. Kenan Ata'ar hisaba, sakamako wanda yake isasshe kyauta ce wata ke itacciya, wato Ubangiji zai yi ta bawa, ya yi ta bayarwa, ya yi ta bayarwa, har karka cewa ya Ubangiji hasbi hasbi, ya ishe ni, ya ishe ni, ya ishe ni. To duk ayar tana ɗaukar waɗannan ma'anoni biyu. Sai Ubangiji ce rabbis samawati, an yi masa kasara domin badalli na rabbika, rabbis samawati, Ubangijinka, Ubangijin sammai. Ubangiji ya kawo wannan domin ya nuna girman shi Ubangiji, ka san girman wanda kake bauta masa ko kuma kake ja da dokarsa, ba wani ne wanda yake za ka iya rukumawa da shi ba. Rabbis samawati ne, Ubangijin sammai ne, wal ardi da ƙasa, wa ma bainahumar rahman, da abin da yake tsakankanin sammai da ƙasa, wato dukkanin halittu da Ubangiji ya yi na sama da mala'iku da aljanu da tsuntsaye da dukkan wata halitta da Ubangiji ya yi a sama, rana da wata da taurari da iskar da take kadawa da koma menene, Ubangiji shi ne Ubangijin waɗannan halittu, shi ya halicce su, shi yake kula da su, shi yake gudanar da su bi muqtada rububiyyatihi, da yadda Ubangijin takasta ta hukunta. Wal ardi, haka nan duk abin da ke ƙasa halittarsa ne, bayansa ne, kuma mulkinsa ne, da haka shi yake gudanar da lamarinsu gaba ɗaya. Babu wanda ya isa ya ce zai fita daga ikon Allah, zai yi abin da ya ga dama Ubangiji ya kyale shi ya yi ta yin shakiyancinsa, amma matalala Ubangiji yake masa, ba dan ya fi ƙarfinsa ba. Wazarni wal mukazzibina uli an'amati wa mahilhum qalila sanastajrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Ubangiji ta lalake musu ba wai dan sun fi ƙarfin ikonsa ba, saka zai kyale ka a nan, amma fa ka sani cewa a hannunsa kake, sai yadda ya ga dama ya juya ka. Wa ma bainahuma ar-rahman, Ubangiji mai rahama, Ubangiji ya kawo sunansa a nan saboda ya nuna maka kyautaccen da ya yi maka an rahama sace ta sa ya maka kyauta, hatta shi kansa wanda Allah zai azabtar, to akwai rahamar a ciki, domin a kyale wanda ya yi laifi, ya yi laifinsa kuma ya sha, to babu rahama kuma, domin wanda zai ba da damar kowa ya yi laifi, don haka ita zalunci a doron ƙasa. Amma idan kasancewa wane in ya cuce ka ko in yi laifi ya cuce al'umma, akwai ranar da Ubangiji zai kama shi hukunta shi, kaga akwai rahama a nan, wanda zai sa zuciyarka ta nutsu, ka ji daɗin cewa ai ba a nan abin zai yi a gama ba, akwai ranar ƙidin lanci. Yanzu za ka ga duk zaluncin da ake yi, muminai masu tsoron Allah waɗanda suka san akwai lahira suna haƙuri su dangana, su ce ai ba nan ne kawai ba, akwai can, ku dai an dai gaya muku abinda kuke yi ba daidai ba ne, ku ci gaba da yi ba za ku daina ba, don ba a nan rayuwa za ta ƙare ba, kuma kai ɗin da akan hanyar tafiya can kake, lokaci kawai ake jira, da zarar ya yi za ka tafi can kuma za a haɗe. To kaga wanda zai zafan ya rahama a cikin zuciyar wanda ake zalunta, ya san cewa ba zaluncin ba tafi haka nan kawai ba. Yasa kalma ar-rahman ta dace a nan, ta dace a kawo ta akan maganar waɗanda suke masu takawa ko kuma a tsagina masu ɗagawa, dukkaninsu kalmar rahama ta dace a kawo a ta a nan. La yamlikuna minhu khitaba, ba su da ikon yin magana gare shi. Wato la yamlikuna, wannan dhamiri yana komawa zuwa ga waɗanda suke cikin sammai da ƙasa, sace rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma, waɗanda suke cikin sammai da wanda suke cikin ƙasa, ranar da Ubangiji zai tattala su a mahshar, babu wanda ya isa ya mutu baki ya yi magana, Ubangiji shi kadai zai yi magana. Yawma yati la takallamu nafsun illa bi idhnihi, ranar da zata zo ba wani wanda zai iya buɗe baki ya magana sai idan Allah ya masa izini. Ranar da Ubangiji zai ce ana al-malik aina al-muluk, duk ai tsif ba wanda ya sai ce gani, ni ke da sarauta, ni ne sarkin idan sarakunan suke, ana al-jabbaru aina al-jabbaruna, ni na isa ina masu jin sun isa suwaye su yi magana ranar ba wanda ya isa yi magana sai Allah saboda ka la yamlikuna minhu khitaba ba su da iko su yi magana da shi ko la yamlikuna minhu khitaba ba su da iko ba wato ba su mallaki wata magana daga wajensa ba su wani iko na su ce a kara ma wani azaba ba saboda sun isa a duniya ko a rage ma wani azaba ko a kara ma wani rama ba su isa ba ba su da wannan lafisin a ranar lahira kaga kamar shagube ne ubangiji tambayi ne talbihi ne ubangiji yake yi ma wadanda suka rike wasu suke cewa za su cece su a gurin Allah haula shufa'a inda Allah وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ريكي su suna bauta musu saboda atsammanin su wadannan suna da wani lafisi da ubangiji ya ba su na za su iya cewa wani a tafi da shi aljanna su dubi malaiku su ce wani a kai shi gidan aljanna a kai shi hawa na kaza a sauko da wani ya dawo hawa na kaza wani kuma makiyin mu ne a kai shi wuta Allah ce babu wanda yake da wannan a sammai da kasai duka babu wanda ya Ubangiji ya danka ma wannan sai wanda kawai Ubangiji ya yi wa izini kaga ashe kenan furta wata magana a ranar tana da Ubangiji shike ba da izinin kowa dole ya yi shiru babu abinda zaka ji sai dai karan alamun akwai motsin mutane wa khashatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa ara da motsin mutane kawai zaka ji amma ba zaka ji wani yayi magana ba wanda ya isa yayi magana ba da ya gani Ubangiji yace yauma yaqumu ruhu ranar da ar-ruhu ar-ruhu din nan masu tafsiri sun yi sabani wajen mai fassara ar-ruhu da Ubangiji ya faɗa Ibn Kathir ya kawo maganganu guda shida wanda yake don an fassara ar-ruhu da Allah ya faɗa a nan da waɗannan maganganu wasu suka ce ana nufin arwahu bani adam rayukan ƴan adam su ake nufi da ar-ruhu nan rayukan ƴan adam wasu suka ce ana nufin su ƴan adam sun su karan kansu kauli na uku kuma suka ce a ana nufin wasu halittu ne da Allah zai halicce su a bisa yanayi da kamanni na ƴan adam amma su ba ƴan adam bane ba mala'iku bane kuma suna ci suna sha su ake nufi da ruhu wasu suka ce a ruhu ana nufin jibril alayhi salam yau bai kuma ruhu ana nufin ranar da jibril zai tsaya sannan wal mala'ikatu da mala'iku saffan sahu sahu kake jibril ake nufi wasu suka ce ana nufin alqur'ani saboda ubangiji yana cewa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina Allah ya kira Al-Qur'ani da ruhi suka ce shi ake nufi wasu kuma suka ce a wani mala'ika ne daga cikin mala'iku wanda girmansa in ka dunkule duka halittu gaba daya to haka girmansa yake to duk wannan maganganu ne da malamai suka yi magana da ta fi karfi wajen fassara a ruhu a ce mala'ika jibrilu ake nufi kamar yadda ya zo a wasu gurare Al-Qur'ani kullu zalabi lazalabihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin kaga ubangiji ya kirawo mala'ika jibril a wannan ayar da cewa ar-ruhul amin ka ce ruhi amintacci shi ya sauko da alqur'ani ala qalbika bisa ga zuciyarka litakuna minal munzirin dan ka zama cikin masu gargadi haka nan a cikin suratul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al mala'ikatu war-ruhu fiha mala'iku da jibril abbatan ar-ruhu sannan kuma a abbaci mala'iku aka ware shi da abbato saboda shi ke shugabancin mala'iku duka shi ne a gaba aka abbace shi daban sannan aka abbaci mala'iku duka yana cikin mala'iku din ranar da za su tsaya ranar da za su tsaya wannan tsayuwa ce ta girmamawa tsayuwa ce ta halarta da haiba da azama ta Ubangiji yau mai ƙumun nasu da rabbi al'alamin Ubangiji shi ya cancanci irin wannan tsayuwa din ikam don a girmama shi. A tsaya a gaba gare shi a yi shuru tare da halarta girmansa a zuciya, Ubangiji kawai ake mawa. Sai sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, man sarrahu an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wanda duk zai faranta masa rai mutane su rika tsayawa ikam don girmama shi. Wato tsayuwar nan ta girmama shi, ta ba shi girma ce da daraja da jinjina, wanda duk yake sha'awar haka, yake jin daɗi idan an masa haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, to ya nemi mahallinsa, masaukinsa a wuta, Allah ya sauke, saboda ya sanya riga ta Ubangiji. Ubangiji shi ake yi ma wannan. Anas ibn Malik kamar yadda yake cikin hadisin Tirmidhi, النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيك شوى ما كان شخص أحب إليه من رسول الله ولكن إذا رأوه لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. أنا سيك باب متمن لتهبي سكي سوء كبر من ذن الله صلى الله عليه وسلم. أما إنسان قيش يعته باس تاشي سميك إكام دنس قرب ما جتبه لسنك لبايته. Annabi baya san haka, don ba jabberi ba ne, ba mai nuna isa ba ne da ƙasaita, wanda matsayi ne na Ubangiji shi ake yi ma wannan. Akwai tashi ka taro mutum, mutum ya zo ka tashi ka taro shi ku gaita, wanda baya daga cikin abin da aka hana. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Al-Khazraj lokacin da aka zo da Sa'd ibn Mu'adh, qumu ila sayyidikum fa anziluhu. Ku tashi ku je ku taryo shugabanku, ku sauko da shi da kan abin hawansa. Kaga wannan tashin ba tashi ne na a girmama shi ba, tashi ne na a taimaka masa. Ko mutane na zazzaune, wani ya zo saboda a ji daɗin gaisuwa, shi ba zama zai yi ba sai aka tashi aka gaggaita. Wannan tashin ba yana jin cewa ɓangare ne na girmama shi ba, to wannan baya daga ciki. Amma tashin da za a yi, wanda idan wani ya ki tashi zai ji haushinsa. In har za ka ji haushin wanda bai tashi ba, to tashin na kaga na girmamawa ne, kana kallon ya wulakanta ta bai yaro da baka ita ba, to wannan bai kamata ba. Ibn Taymiyyah yana da maganar da ya yi a nan na mutanen da saboda isassu dole ka tashi in suka zo, in baka tashi ba to za ka gamu da gabanka, za su dina ka, dafa ka, ka wahala. Ibn Taymiyyah ya ce to ka tashi ɗin, kada ka zauna ka ce daidai a mutu, ni wallahi ba zan tashi ba. Rashin tashin ka gata kake mata, don hadisin yana magana shi wanda aka tashi ba ya ji daɗi da wannan, shi aka ce falyatabawwa maq'adahu minan nar, ba a ce kai ma da ka tashi ka nema ba, dama kai taimaka masa kake yi, kada ya jefa kansa wuta. Amma sai shi yake ganin wannan taimakon baya. illa man azina lahu ar-rahmanu, sai wanda Allah mai rahama ya masa izini, wa qala sawaba, shi ba kuma ya faɗi magana da take daidai. Wato mala'iku duk matsayinsu, duk girmansu, ba za su iya magana ba sai Ubangiji ya musu izini. Waga mala'ika da darajar da yake da ita, Ubangiji ya ce ba zai magana ba sai an masa izini. To haka kowa ma ba zai magana ba sai da izininsa, illa man azina lahu ar-rahmanu, sai wanda Allah bai rama ya masa izini, wa qala sawaba, shi ma in ya tashi dole daidai. Wasu suka ce la yatakallamu illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba, sai wanda Ubangiji ya masa izini, Ubangiji bai rama ya masa izini, wa qala, kuma ya faɗi daidai. Wato a duniya mutum ne mai faɗar daidai, aqidarsa daidai, ibadarsa daidai, mu'amalarsa daidai, karatunsa daidai, komai nashi daidai, to wannan shine Ubangiji zai masa izini. Wato kala sawaba din ana nufin a nan duniya ya faɗi abin da yake daidai, ko kuma a nan lahira din kala sawaba sai zama ma'anar kala a nan bi ma'ana ya kulu, zan ma'anarsa mubari'i, a lokacin in ya tashi bai isa ya yi maganar da ba haka take ba. To kamar yadda muka sha faɗa a baya, alƙiyama zango-zango ne, ranar alƙiyama, daga wannan guri sai wannan guri, daga wannan guri sai wannan guri, akwai wurin da za su yi magana, wallahi rabbina ma kunna mushrikin, hasuluka rantsuwa, su wallahi ba mushrikai ba ne. Kaga anan ba daidai suke faɗa ba, ƙarfi suke faɗa ba. A wannan zangon suna iya magana, amma za a zo wannan zangon da babu wanda ya sai magana, illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba, sai Ubangiji ce zalika al-yawmul haqq, zalika wannan gini, aka yi amfani da ismul ishara lil ba'id, domin a baya an faɗe shi, inna yawmal fasli kana miqata, to wannan yinin da aka yi maganar ta a baya, zalika al-yawmul haqq, wato tabbatacce ne, tabbas ne, abu ne da sai ya auku. Kaga nan an dunkule ansar maganar da suke takaddama a kan ta, wanda shi ne jigon wannan sura, jigon da suke yi magana an bai ta sa'aru, anin nabai al-azim allazi hum fihi mukhtalifun. To Ubangiji sai ya dunkule jigon ta a karshenta, dan a dawo maka da farkonta. Zalikal yawmul haqq, wannan yinin da ya kuke ta ja'in ja a kansa, kuke ce ku ce, kuke ta kaddama a kansa, yini ne wanda yake tabbas mai aukuwa ne. Fa man sha'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba, wanda ya ga dama sai ya riki makoma zuwa ga Ubangijinsa, wanda ya ga dama ya kama hanyar da za ta fishe shi. Fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha wa hiya tastaghithu yudafu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa. Ubangiji madaukakin sarki ya baka dama, bai tilasta maka ba, babu jabariya a musulunci, insan mukhayyar ne. Ubangiji ya bashi zaɓi, tunda ya bashi dukkan wasu abin nan a dawat, ya mallaka musu dukkan wata dama ta yayi kazar-kazar, ya ba shi hankali da zai iya gane daidai da ba daidai ba, in ya aiwatar da hankalinsa zai iya sanin mafita. Ubangiji ya aiko da annabawa, ya aiko da manzanni, ya saukar da littattafai, bayan wucewar annabci, zamanin annabci kuma ga malamai waɗanda suka gaji annabawa, ga mirasun nubuwa, gadan da annabi ya bari na ilimi alkur'ani da sunnata suna nan a gaba gare ku, kuma ana karanta muku ba dare ba rana kuna ji, to haka kaga ba ka da wani uzuri da za ka yawa Allah ranar gobe kiyama. An bar maka zaɓi, yanzu sai ka zaɓi hanyar da kake ganin ta yi maka. Idan hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi shi da sahabbai suka kubuta suka samu sakamako kyakkyawa a gurin Allah, ita ka ga za ka bi, to shikenan wannan daman shi ne abin da Allah yake nema a wajenka. Idan kuma ka ga a'a kai za ka yi wata hanyar daban, kana ga akwai wata hanyar za ta fishe ka ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to duk dai ya zabi dai ya rage ga naka zabi ya rage ga mai shiga rijiya in kaga ta kai zaka shiga ta kafa zaka shiga kai kai ce zaka shiga wanda dai duk kana da dama kai wannan kaga wannan shi ne cikakken adalci da ubangiji wa ba rabbuka ridan lamin lil abid sai ubangiji ya dunkule gargadi duka ya dunkule gargadi gaba daya ga mu'mini da wanda ba ba mu'mini mu'mini da kafiri duka ce inna anzarnakum azaban qariba lalle mun gargade ku azaban qariba wata azaba ta kurkusa yanzu alkiyama kusa take ko da kula ganin ta nesa innahu yarawnahu ba'idan wa narahu qariba alkiyama kusa take domin duk abinda aka ce yana tafi to kusa yake sannan wasu ka ce qariban ana nufin kusancin mutuwa ai mutuwa kusa take da kowa shekara daure koma me dadewar ka shekara daure za ka yi amara ummati ma baina 60 ila 70 kadan ne daga cikin al'umma suke wuce shekara 70 daga 60 zuwa 70 to haka kaga dai alkiyamar kusa take kuma ban ba ta fakar tsabar kiyamata alkiyamar da zarar ka mutu cike da kai kiyamar ka ta zo tun daga nan mutum zai gane yana kan daidai ko yana kan kuskure don haka ubangiji ya ce inna anzarnakum lalle mun gargade ku azaban qariba wata azaba ta kurkusa saboda azaba ce da za ta zo yau ba yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu ranar da mutum zai ga abinda hannayensa suka kaddamar suka aiwatar a nan duniya kamar yadda Allah ya ce wajadu ma amilu hadir wa la yuzlimu rabbuka ahada abinda dukka aikata za su ganshi an halartu yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu abadan ba'ida wa yuhadhirukum Allahu nafsahu wallahu ra'ufun bil ibad ubangiji ya gaya mana wannan rana ce da babu abinda ba za ka gani ba wani ya'mal misqala dharratin khairan yara wani ya'mal misqala dharratin sharran yara alkhairi mutum yayi zai gani abinda kuma ba alkhairi bane sharri ne mutum yayi zai gani yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhkhara don haka a ranar ubangiji zai halarto wa da kowa aikinsa na alkhairi ko ba na alkhairi ba wa yaqulu al-kafiru kafiri kuma zai ce yayin da ya ga ayyukansa yayin da ya ga makomarsa da inda yake fuskanta ya laitani kuntu turaba ya kai tona ina ma na kasance turbaya a wannan ranar kafiri zai yi wannan gurin ina ma ya zama kasa dama tana ta a idza mitna wa kunna izaban wa rufatan illa la mab'usun in mun mutu muka zama rididdigaggu muka zama kafufuwa za a tashe mu to yanzu zai so a mai da shi kasa ga shi ya dawo a matsayin mutum cikakke yana fuskantar wani sakamako wanda yake mawuyaci to zai sha'awar ya koma kasa wasu malamai suka ce al-kafiru ala nafi iblis ba shi ne yayi tsiwa annabi adamu sujada ba a asjudu liman khalaqta tina la yi sujada ga wanda ka halicce shi da yanku shi zan zuwa sujada khalaqta ni min narin wa khalaqtahu min tin ni da wuta shi da yanku kuma ka ce masa sujada to a ranar zai yi sha'awar shi ya zama yanku din to wannan cewa al-kafiru ana nufin iblis anan bisa ga wannan fassarar malamai sun ce ba'ida tana da nisa da yaƙin aya sai wata ana nufin kowane kafiri ma a ranar zai yi da na sani akwai a waɗanda suke cewa lokacin da aka yi wa dabbobi hisabi kowace dabba aka yi mata hisabi aka kwato mata haƙƙinta daga wacce ta zalunce ta wacce ta karya ma ƴar uwarta ƙaho ita ma a karya mata wacce ta karya kamar ƴan uwarta ita ma a karya kafarta bayan an gama ubangiji mai da su kasa kafiri ce to shi ma ina an gama mai da shi kasa to dai ba wani hadisi ingantacce zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna haka, duk da cewa ya tabbata a hadisi cewa za a yi wa dabbobi hukunci, hatta dabbar da ta karya wa ƴar uwarta ƙaho za a yi mata kitafi a wannan ranar, amma babu hadisin da ya tabbatar da cewa a wannan lokacin ne shi kafirin zai ce ina ma na zama turbaya. Kun ga Ubangiji ya buɗe surar da maganar cece ku ce ɗin kafirai, sannan kuma ya gama kawo hujjoji, ya kuma tabbatar da ranar alkiyama tana nan daram, babu abin da zai canza wannan batu na Ubangiji, lokaci kawai ake jira. Sannan kuma ya faɗi sakamakon kowa da abin da zai samu, wanda ita ce wato shi ne makura wajen bayani, makura wajen gamsarwa, makura wajen adalci. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ya ba mu gangakatar abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan faɗarsa da aiki da shi, abinda muka kuskure Allah ya yafe mana. Kuma wannan shi zai zama darasinmu na ƙarshe a wannan zagayen shekara ɗin, muna fuskantar Ramadan, za kuma mu je mu ɗan huta, mu ɗan yi riri kaɗan kafin Ramadan ya zo, kuma a sha ruwa a koma aiki. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa. Duk karatuttuka na a yi min afuwa, a yi min rangwame, mu aje su, mutum ya ɗan huta, ya haɗa ya dawo da ƙarfinsa, jikinsa ya ƙara faɗuwa, kuma sun zai gumurzin da ana nan ana cikinsa, ba dai da za a yi ba. Daga nan ne zuwa can, kawai dai guri ake canzawa ko salo ake canzawa, in ba an yi hutu ba hutu aka yi ba, kai ne aka yi wa hutu watakila. A wani sai ya ce malam hutun da ya yi tsawo, ina mamakin masu wannan magana. Akwai rashin adalci, an yi hutu, ma'ana an daina karatu da ake yi na mako-mako, sai ya dawo kullum a Ramadan, maimakon mako sai ya dawo kullum, kuma za ka yi tafsir, wataƙila ka yi da yamma, ka yi da safe, kuma wani sai zai ce maka hutu, wai hutun da ake yi. Kan wannan ba adalci, kuma akwai rashin tarbiyya ma. Saboda haka sai a yi mana wannan afuwa ɗin, kuma ɗan adam ne, mutane ne, jikinmu yana son ɗan sararawa, kuma in ana yi ana ɗan hutawa, amma an fi sha'awa an fi ƙarfashi sama da aita yin abu ba ƙaƙƙautawa. Allah maɗaukakin sarki ba mu dacewa, da Allah ku yi mun haƙuri, ba zan iya ansa tambayoyi ba saboda larura da nake ciki. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa, sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyyina Muhammad. Duk karatu suka mu mun tsaya. Karfin dawa ba da sauran malamai ba, sauran malamai kowa shi zai faɗi lokacin da zai rufe nashi, ni nawa nake nufi.